An majalisa mai wakiltar Ogore da ta kafa lewa ta jihar Bauchi, Jakaru Gambaleko, shi ne ya kawo wannan kuduri a zauren majalisar wakilai, kuma aka amince da kudurin. Saboda Jafaru ya ga hankalin majalisar kan yadda tattalin arzikin Najeriya ya fuskanci sauye-sauye masu yawa a game da darajar naira, wanda hakan ya haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin tabbas. Shi yasa majalisar ta umarci kwamitocinta masu kula da bankuna da harkokin kuɗaɗe da su tattauna da babban bankin Najeriya, wato CBN, don su lalubo hanyoyi da suka dace da manufofi da za su taimaka wajen ganin ƙasar nan ta fara amfani da kuɗin China, wato yuan, don gudanar da kasuwanci. Jafar ya yi ƙarin bayani.
Ɗan kasuwan mu duka daga arewaci, daga kudanci, daga kafo ta ina sun fi kawo kaya a China, ko a gidanka in ka duba da ka samu, ko a nan ofis ina akwai ababuwa sun fi goma wanda daga China aka yi. Saboda haka wannan kuduri mun kawo ne don kowa dala yake nema. So idan aka zo aka fara amfani da wannan kudi na China, in Allah ya da, neman dala da ya rabu, saboda haka karfin naira da ya dawo. Abin da ya sa na kawo wannan kuduri kenan, saboda duk abin da ya shafi dala ya shafi kowane sector na Najeriya, ya shafi duka talakawan Najeriya. Ko buhu kai noma, ka je sayan buhu da ka zuba kayan da ka noma, da a ce maka dala ya kara kuɗi. Saboda haka kuɗin buhun da zaka zuba abin da ka girbe a gona shi ma ya karu. Shi yasa na yi nazari na cewa kamata in kawo wannan kuduri, ba lokacin da ya fi wannan lokaci na cewa a kawo wannan kuduri.
Mazaunin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya yi nazari kan wannan batun.
Ta wannan tsari da 'yan majalisa suke magana shi tsari ne da ya daɗe a cikin tattalin arzikin duniya, saboda bunƙasan tattalin arzikin ƙasar China na ƙoƙarin ta maida kuɗinta ya zama abin da ake cewa Turanci International Reserve Currency. A duniya gaba daya International Reserve Currency dala ce ke kan gaba, kuma tana tafiyar da kusan kashi 58.47 na kuɗaɗen da aka ijewa domin harkan kasuwanci ko kuma aje kuɗi na duniya. Kuma tsohon gwamnan babban banki na Najeriya ya taɓa yin kira da cewa dole ne Najeriya ta fara ije kuɗaɗen harkokin kuɗaɗen wajenta a cikin kuɗin yuan. Kuma wannan tsari da ake ta kokari a yi bai wuce tasirin ƙasar China ba, saboda wasu abubuwa da suka taso sababbi, musamman ita Najeriya da take kokarin ta haɗe da wannan kungiya wanda ake cewa BRICS, wato ƙasashen da ya shafi Brazil da Russia da India da China da South Africa. Najeriya ta nuna lalle tana so ta shiga cikin wannan yarjejeniya, kuma shiga cikin wannan yarjejeniya zai ba Najeriya daman ta ci gaba da kasuwanci da ƙasar China ne, saboda dama da yawa daga cikin kasuwancin da ake a Najeriya da ya hada da refinery da kananan masana'antu da wasu abubuwan da suka shafi samar da ruwa da kuma harkokin ilimi ana yin su ne da kasar China. Amma abin da muke kokarin kira shine dole ne sai ɗabi'un 'yan Najeriya ya canza, ya koma ba za a iya amfana da irin waɗannan kuɗaɗe a ije su a gidaje ba, ko kuma a ije su ba dalilin kasuwanci ba.
Shi ma ɗan majalisar wakilai daga jihar Jigawa Sa'adu Wadataura ya tsokaci akan wannan kudurin.
Duk lokacin da kika ji masana ko masu ruwa da tsaki a lamura sun zo da hasashe ko hange, ba ka rasa nasaba da cewar dalili ko zamani ko yanayi ne ke bada irin wannan damar. Dalar Amurka Allah ya kawo lokaci da ta mamaye duniya, kuma shi lamari a ɗan ƙaramin takardari na sanina na harkar tattalin arziki da aikin banki da nai. Duk lokacin da kaga ƙasa ta samu kanta a irin yanayin da Amerika ta samu, to dole sai ta zama tana da ƙarfin tattalin arziki na siyasa da duk makamancin haka. Dole ne mutum ya gamsu da cewar Amerika tana wannan mataki. To in kuma muka koma da yanda yanayin yake gudana a yau da kuma zamanin da Allah ya kawo mu, ɗaya daga cikin dalilin da yasa ƙasa take irin wannan shahara shine idan ta fi kowa ƙarfin tattalin arziki, musamman wajen sarrafawa da kuma abin da Bature yake cewa production capacity, wato ƙarfin sarrafa al'amura waɗanda suke shiga kasuwannin duniya. Idan muka kalli wannan hange, dole ne ka sa ƙasar China cewar a yau a duniya tana ɗaya daga cikin na ɗaya da na biyu da na uku, ya danganta da ƙa'idojin da aka kalla. Domin duk ƙasashen duniya banda su nasu ƙarfin tattalin arzikin da kowa ya yarda suna da shi, to duk kuma ƙasashen duniya sun karkata sun koma ƙasar China, domin kowa ya tashi yin sarrafa al'amuransa ya fi so ya je ƙasar China domin cin ma fi sauƙi. to wani yana ɗaya daga cikin abin da dole ya ba kasar shi China irin wannan shahara a mataki da matsayi na duniya wannan dalilin ne yasa ba iya Najeriya ba kasashe da yawa suna da irin waɗannan tunanin
amma ga wani ɗan canji a nan Abuja Umar Garkuwa yana nuna goyon bayan matakin majalisar
wannan abu ne wanda za a ce tsakani da Allah lokaci ko kuma ƴar manuniya ta goda kanta yau ko zan ce yau kashi 80 ko 90 da wani abu duk gaba da an koma ana sayan kaya ne daga China an wayi gari idan aka tashi yau zaka tura kudi China sai an je an biya da dollar a sake combating nashi ko ka biya da euro a sake combating nashi so wannan wani sirri ne wanda su wannan kasashen Europe da America sun gano dukkan wani mu'amalan kasuwancin da ake tsakanin Africa ko da Nigeria akan cewa ga ainihin tulin kudaden da suke wuce su a wurin su kuma ki gane cewa dukkan wani transaction da za a yi idan har aka wayi gari aka ce an mai da shi tsakanin dollar da naira dollar to yen akwai wani percentage da bankunan su suke cirewa kin ga a kulliyomin su tunanin su kawai biyan bukatan kansu ne ba abin da zai zamanto wa mutane maslaha ba ina tabbatar da cewa idan aka wayi gari yau aka ce gwamnatin Najeriya ta yadda a dauko wannan yen a mai da shi direct zaka biya daga account na China daga Central Bank na Nigeria za a credit na mutumin China wallahi za a samu sauki a Nigeria kuma za a gano cewa ba ma gargashin mulkin mallaka na hannun turawa ya fara fita daga cikin al'umuran mu wanda mu fara cin gashin kanmu mu yau mun kai matsayin da duk wata kasa a duniya mun kai ta zo ta same mu ta yi harka da mu Allah ya sa wannan abu ya tabbata ina tsaye daga cikin da suke farin ciki da wannan al'amari insha Allah
abin jira a gani shine irin matakan da Amurka za ta dauka a kokarin ganin ba a rage wa dalar Amurka karfi ba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria